نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصل بسنته إلى يوم الدين باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله بل كما رسابيا أولا يمتشي ما ألهمس واندي داتي دا شاد تدري حدود أسرن دا أكو باهد رمض صلى الله عليه وآله وسلم دا قبر من مكة زوا مدينة واندى كنسينا يمتشي ما نوني داتن شاء أكوني sa'uku ga watan biyu shekara ta 2003 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulughul maram min adillati al-ahkam wannan kuma shine darasi na 112 wato darasi na 112 za mu tashi kitabul babul adahi wato babin da yake magana dangane da al-adahi haka ne ku babul adahi babin da yake magana dangane da layya ko dabbobi da ake yankawa na layya lafazin al adahi jam'i ne na karmal al udhiya ko al udhiya mufradin take nan jam'i al adahi an anas bin malik anna nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رزله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ ثمينين ولأبي عوانة في صحيح ثمينين بالمثلثة بدل السين وفي لفظ مسلم ويقول بسم الله والله أكبر layya ɗaya ce daga cikin ibadoji da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki nauyin bayyana ta a cikin maganganunsa da ayyukansa malamai na kalatun hukuncin layya a cikin alqur'ani cikin fadin Allah ta'ala inna a'tainakal kawthar fa salli li rabbika wanhar lafazin fa salli li rabbika kai sallah domin ubangijinka wanhar kuma ka soke raƙumi suka ce lafazin annaharu karkashinsa ne aka fahimci hukuncin yin layya cikin addinin musulunci domin lafazin annaharu na nufin soke raƙumi da haka sai suka fassara as-salatu da aka yi umarni da ita wajen fasalli rabbika cewa ita ce salatul eid wanhar kuma ka soke raƙumi ma'ana ka yi sallah ta idi sannan ka yanka dabba a yau sai a yawmun nahari shi yasa ranar sallah dabba din ake kiranta da suna yawmun nahari ranar yanka ko ranar soke dabbobi irin waɗanda ake soke su kamar raƙumi kenan sannan malamai sun yi saɓani dangane da hukuncin layya shin wajibi ce ita ko sunna ce mu'akkada waɗansu malamai suka tafi kan hukuncin cewa layya wajibi ce ga dukkan mutumin da yake da iko duk mutumin da yake da dukiya da zai iya sayan dabba ya yanka ba tare da ya jigatar da kansa ba to layya wajibi ce a haƙƙinsa wannan shi ne abinda Imam al-Auza'i ya tafi a kai shi da Al-Layth bin Sa'ad da Al-Imam Abu Hanifa kuma ɗaya daga cikin maganganun da aka rawaito kenan daga wurin Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra haka kuma riwaya ce daga cikin riwayoyi da aka rawaito daga Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus-Sunnah wal-Jama'a ma'ana hukuncin layya wajibi ce ga dukkan mutumin da yake da iko magana ta biyu malaman da suka ce a layya ba wajibi bace bal hiya sunnatun mu'akkada wato sunna ce mai karfi da ake bukatar kai mutum ya sakaci da ita matukar yana da ikon yi to karkashin hadisi da zamu karanta a wannan babin ma iya samu wani abin da ke nuna wajibi ko abin da ke nuna mustahabbanci sannan kuma sai mu ga wanne ne yafi karfi tsakanin wajibin layya da mustahabbancin ta hadisi na farko din da an karbo daga Anas dan Malik Allah shi kare yadda a gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da amince su tabbata gare su da iyalan gidansa kama yudhi ya kasance yana yin layya bi kabashaini aqranaini da raguna guda biyu aqranaini masu kafanni lafazin al-kabshu yana nufin rago amma ba karami ba ragon da ya kai lokaci ko watannin da wato ainihin haƙora sun fito a bakinsa duk rago namiji wanda haƙori bai riga ya fara fito masa ba ba a kiran shi da suna al-kabshu ba haka bai zama rago ba ma kenan irin wanda ake layi da shi sai da ce wato ainihin ɗantayi ko abin nan wanda bai kai shekaru ko a bai kai watanni da ake bukata ba. Kana yudhi ya kasance yana yin layya bi kada shayni da raguna guda biyu akara daini waɗanda suke da ƙaho wa yusammi wa yukabbir yakan yi bismillah sannan ya kabbara a wajen yankawa ya ce bismillah wallahu akbar ويضع رجله على صفاحهما ويضع رجله لوكتن بغي ينكاسو يكن طول كفصة
لبد الصفحة لبد الصفاح صفاحهما وتجمئني مفرد يوسف سيني الصفحة صفحة كم سيني كمشي كوي جيفا مفسكا سواء عندك داماني كوهبو كذا لوكتن لأك كون ترد دبا تكن لقبت كذا زي زمتو ɗaya daga cikin kumatun tara ƙasa ɗaya kuma na sama ta sama da Allah ya ɗora ƙafarsa a kan kuncin dabba ɗin ko gefen fuskarta wato ainihin na dama yayin da gefen fuskarta na hagu yake ƙasa sai ya ɗora ƙafarsa a kan gefen fuskarta na dama sannan sai ya yanka shi ne ma'anan wa yada urijilahu ala safahihima wa fi lafzin a wani lafzin daban na riwayar wannan hadisi zabahahuma biyadihi manzon Allah ya yanka waɗannan raguna guda biyu da hannunsa ba tare da wakilci ba ke wa fi lafzin a wani lafazin saminaini da aka ce kada yudhi bi kabsaini akranaini sai aka kawo kalmar saminaini bisin ta hanyar sin abinda saminaini ke nunawa wato waɗanda suke da kiba daga as-sinnatu ne as-sinnatu shine kiba binta huzan wato kishiyar rama ke wali abi uwana al-imam abu uwana ya rawaito hadisin fi sahihi cikin ingantaccen littafin sa a madadin samina ne bisin sai ce samina ne bisa bil musallasati wato sa mai dugo uku a sama badalan sin a madadin sin abinda kuma samina ne yake nufi da sa wato waɗanda suke da tsada dabba ko ba ta zama mai tsada sai in ta zanto mai kiba ko dukkan siffofi waɗanda ake kwaɗaituwa dangane da mallakar irin wannan dabbar su ne ke sa ta yi tsada. Wa fi lafzin li muslim a wani lafzi na imamu muslim wa ya kulu yakan ce bismillahi wallahu akbar wato yakan ce bismillahi wallahu akbar lokacin da wato ainihin zai yanka ina fata an fahimta wato kun ga a nan gurin mun fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dabbobi da ya layyada su yayi ne da mai rago sannan kuma ragon guda biyu wanda ke nuna halaccin yin yanka dabba sama da daya idan mutum yana da hali dabba ɗaya ita ce ake buƙatar mutum ya yanka idan ya yanka ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar duk ƙarin falala ne akan sarƙarin hada sannan ragunan guda biyu kowanne suna da ƙahoni sannan raguna ne waɗanda suke ƙosassu ba ramammu ba ko ka ce masu tsada ba masu araha ba saboda idan kana da hali idan ka je ka sai waɗanda suke masu araha kaga ba ka samu cikakkiyar lada da ake bukata ba wajen layi da ka yaka mata mutum ya samu ƙosasshiyar dabba to da ka kuma gani da ido ya fi amfani wani lokaci sama da fito da ɗan aiki dan abin da yake ƙosasshe a wurin ka kai kila ba shi ne ƙosasshe a idon wani wani zai zai ce kai ai ragon ba dama ne sai ka je ka so sai ya gashi irin kafin zuru ɗin nan ne kaga ba ya da amfani ya zuwa da kai yake da amfani ko kuma tura mutumin da yake wakili wanda yake da hidira a wannan bangaren wato yake da cikakkiyar masaniya dangane da dabbobi da kuma lafiyarsu asalin wannan hadisin dai na cikin Bukhari kuma na cikin Muslim walahu min hadisi Aishata lafazinsa da yake walahu yana kuma zuwa ga Imam Muslim dan yace wa fi lafzin li muslimin wa yaqulu bismillah wallahu akbar walahu ay wa li muslimin kina haka Imam Muslim yana da wani hadisin min hadisi Aisha daga riwayar Aisha Allah shi kare yadda a gare ta radiyallahu anha amara bi kabshin aqrana manzon Allah ya yi umarni da a yanka rago wanda yake aqrana mai kaho yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi li yudhiya bihi fa qala laha ya Aishatu halummi mudiyata thumma qala اشحذيها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذه فابزعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به و wani hadisi wanda imam muslim ya rawaito daga ummu aisha Allah ta kare ta gare ta tace amara bi kamshin manzan Allah ya yi bani da kawo rago guda daya akarana wanda yake da kafanni ya ta'u fi sawadin yana da launin baki a cikin kafafunsa wa yabruku fi sawadin yana da launin baki a cikin sa andane ku wa yanzuru fi sawadin sannan akwai launin baki a kewayen idansa wato asalin ragon fari ne amma akwai launin baki a jikin kafafunsa da kuma cikinsa da kuma kewayen idanunsa shine ma'anar yata'u fi sawadin wato yana taku da baki ma'ana kafafunsa kenan suna da launin baki wa yabduruku fi sawadin yana rubda ciki akan baki ma'ana cikinsa yana da launin baki kenan wa yanzuru fi sawadin yana kallo cikin launin baki ma'ana kewayen idansa baki ne bakin launi ne kewaye su an gane ku fa utiya bihi sai aka zo da wannan rago li yudhi bihi dan manzon Allah ya layyada shi fa qala laha sai ce da Aisha ya Aishatu ya ke Aisha halun mil mudiyata je ki kawo wuka ita ce al mudiya kuma qala sanne ce da ita ishabiha ki wasa wukar bi hajarin akan dutse fa fa'alat sai Aisha ta aikata abinda manzon Allah ya umarce ta shi sunna aqadha sannan sai manzon Allah ya karbo wannan wuka wa akhadahu kuma karbo wannan rago fa abja'ahu ya kayar da shi da kansa thumma zabahahu sannan ya yanka shi thumma qala sannan ce bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammadin thumma dhaha bi wato abinda ya fada kenan wajen yankan sa da yake bismillah sai ce allahumma taqabbal min muhammad ya allah ka karbi wannan a matsayin ibada daga wajen muhammad wa ali muhammad da iyalan gidansa wa min ummati muhammad kuma da al'ummar annabi Muhammad sannan dhaha bihi sannan sai ya layyada shi idan mun san hadisin ya nuna manzon Allah ya layyada rago guda biyu wannan ya nuna ya layyada rago na daya wannan sai ya nuna mana at-ta'addud fil udhiyya laysa biwajib wato cewa dole sai sun zama rago sama da daya wannan ba wajibi bane sai iya zama biyu sai iya zama uku wannan falalaci amma idan mutum yanka daya halakatun daga manzon Allah ya yanka daya sannan sifofin da Aisha ta bada bayani ni launin rago din wannan launin din dole makusudin fil udhiyya ba ta kai dole lokacin da kaje sayar ragon layya sai ka duba ka ga cikin sa da launin baki kafafun sa launin baki sannan kewayen idan sa launin baki a da ce ne kawai aka yi manzo Allah ragon da zai layyada shi ya kasance da wannan sifa da aka sai Aisha take ba da bayanin sifa ba manzo Allah ne yace ku nemi mai wannan sifar wajen yin layya ba ba kuma cewa ya a nemo min mai irin wannan sifar wajen yin layya ba shi ya ce da kawo an kawo rago ita kuma Aisha ta kalli ragon sai ta ruwaito mana da abin da ya shafi abin da manzon Allah din ya aikata da kuma abin da ya shafi sifar ragon gaba ɗaya ta bada bayani ina fata an fahimta dan sai da aka ce sai mutum ya ne mai wannan launin zai laifi kaza ko yake ba kowane zai iya samu sa wanda kuma duk yake da shi to zai ba sai tsoga kuɗi din yadda ya ga dama sai farashin da ya ga dama ya yanka masa dan ya san mutane za su yi rububi a kansa kenan an gane ko aka kawo shi kuma da Allah ya umarci ummuna Aisha ta kawo masa wuka domin yanka ya kuma umarce ta da tawassul sannan ta ba shi ya karba yanka da kansa lafazin sa cewa bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammadin thumma dhaha bi abinda wannan ke nuna wa halaccin kataran ya sama da mutum daya cikin rago ta fuskar layi ta fuskar lada ma'ana ya halatta ka yanka rago a madadin kanka da mutanen gidanka a madadin kanka da abokananka a madadin kanka da waɗanda suke makwabtanka amma a nan gurin ba a cewa makwabtanka sun yi layya kai ne kai layya amma ka taran ya su ne cikin mai lada ba wai ka taran ya su cikin mallakar rago ba domin al-istirak iri biyu ne akwai al-istirak fi thawab akwai al-istirak fil mulkiyya wato taran ya mutane cikin lada wannan ga shi manzo Allah ya taran ya dukkan mutanen gidansa akan rago guda har ma wanda ba su samu damar yin layya ba cikin al'ummar ta duk ya tarin ya su cikin wannan rago guda daya dan sai Allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammadin duk wanda bai layya ba ya shiga cikin wannan tarin ya cikin da manzon Allah ya a wannan lokaci ina fata an fahimta amma tarayya ta yadda kowa zai buji kirjin cewa ya layya to wannan ba shi halatta sama da mutum daya wato su yi tarayya akan rago rago dole mutum daya ne amma idan an samu raƙumi ko saniya to wannan mutum bakwai na iya yin tarayya kan ragumi kamar yadda mutum bakwai na iya tarayya kan saniya guda wannan ba wai tarin ya ce na ka tarin ya cikin lada ba, a na ka ka haɗo ya haɗo kun haɗa kun sai samiya guda kun yi layyaku bakwai, ko raƙuma guda kun yi layyaku bakwai, ko wanda daga cikin ku zai ce ya yi layya. Amma wancan na farko kuwa wanda yanka ragon ne kawai ya yi layya, sauran dai ya sa suna cikin fulla su ma su ɗan samu wani abu na lada. Ina fatan kun fahimta. Amma a wannan ku kowa daga cikin su ya yi layya, ga lada ga layya, wancan kuma yana da lada amma ba ya yi layya ba ne ba. Ina fatan kun gane bambanci. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. وانا حديث أنكر قوشي دقاء أبو هريرة الله سكاري الدعاء قريش yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man kana lahu sa'atun, dukkan wanda ya kasance yana da yalwar dukiya, sa'a yalwa kenan, wa lam yudahi kuma sai bai yi layya ba, fala ya karabu na musallana, kar ya zo mana masallacin mu. An gane ku? Duk wanda yake da ikon layya sai kuma bai yi ba, to kar ya zo mana masallacin mu. To wannan daya daga cikin hadisan da malamai ke kafa hujja da shi dangane da wajibcin layya. Tunda har manzo Allah ce matukar ba kana da iko ba kai makar ka zo mana masallacin mu, to wannan ya zama lallai akwai tsoratarwa da firgitarwa a ciki. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da Ibn Majah, Imam al-Hakim ya inganta shi, wa rajjaha al-a'immatu ghayruhu waqfa, wadansu daga cikin malamai sun rinjaye da cewa hadisi ne mawqufi, ma'ana maganan Abu Hurairah ce ba maganan manzon Allah ba, amma ingantacciyar magana hadisi ne tabbatacce manzon Allah ne ya faɗe shi. An gane ku? Hadisi na sahihi ba da wata masoka ko ta fuskar sanadinsa ko ta fuskar mutaninsa, tabbar manzo Allah ne ya faɗi. To amma malaman da suke cewa layyin sunna ce muakkada, waɗansunsu amsar da suke bayarwa game da wannan hadisi shi ne abinda Ibn Hajar ya faɗa a nan gudu, cewa hadisi ne mawqufi manzo Allah ne ya faɗi. Sun sallama da ya tabbata wurin su cewa manzo Allah ne ya faɗa, sun yadda layya wajibi ce ga mai iko. Waɗansunsu sun yadda hadisi ingantacce ne, suka ce amma wannan magana ta manzon Allah ba ta nuna wajibi bal ta dalla ala ta'kidul istihbab, abinda maganar ke nuna wa karfafuwar mustahabbanci amma ba wajibi ba. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda yace tafarnuwa ko albasa kar ya zo masallacin mu, shi ma yace fala yaqrabanna musallana, kar ya zo mana masallaci, anan ma yace fala yaqrabanna musallana, kar ya zo mana masallaci. Wannan sai ya nuna harancin cin tafarnuwa, ko ya nuna haramcin cin albasa? To ashe tunda wancan bai nuna haramcin cin tafarnuwa ba, bai kuma nuna haramcin cin albasa ba, wannan ko ba zai nuna wajibcin yin layya ba. Makwala sai dai a ce dukkan mutumin da ya ci tafarnuwa a kan nuna idan ya zo masallaci ya aikata mai makaruhi, kuma cin tafarnuwa da ya ba haramun bane ba, to haka a nan gurin ma wanda yana da halin zai yi layyaƙin layya ba za a ce ya san yadda wajibi ba, sai dai a ce ga wata sunna mai ƙarfi yaƙi yin aiki da ita. Ina fata an fahimta. To amma wadanda suka ce wajibi da shukan suna ganin sun ɗauke shi a bisa ga zahirin yadda hadisin ya tafi da shi, kawai wajibi ne wajibi ne. Wa an Jundub ibn Sufyan radiyallahu anhu qala shahidtu al-adha ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falamma qada salatahu bin nas nazara ila ghanamin tabdhibaha fa qala man dhabaha qabla as-salati falyadhbah shatan makanaha wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillahi. Muttafaqun alayhi. Wannan hadisi an karɓo shi daga Jundub ibn Sufyan, Allah ya kare da gare shi. Kala yace shahidtu al-adha ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na halarci babbar sallah tare da manzon Allah ya kare da mun tabbata gare shi. Falamma qada salatuhu bin-nas, yayin da ya kammala yi wa mutane limancin sallah, nazara ila ghanamin qad dhubihat, sai ya kalli waɗansu raguna da tuni an riga an yanka su tun kafin a fara sallah. Fa qala, sai yace man dhabaha qabla as-salati falyadhbah shatan makanaha, dukkan mutumin da ya riga yanka ragunsa kafin yin sallah to yanzu ya yanka wata akuya a madadin yankan da ya yanka kafin sallah. Wa man lam yakun dhabaha, wanda ko bai riga ya yanka ba sai yanzu da muka yi sallah, falyadhbah ala ismillah, ya yi bismillah ya yanka dabbarsa. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wato abinda wannan hadisi ke nunawa mafarar lokacin yin layya, mafarin lokacin da ya halatta wato mutum ya yanka dabbarsa, da wannan lokaci ne, ko wani lokaci ne wanda sai ya yi mutum zai yanka dabbarsa, ta yadda inda zai yanka ta kafin wannan lokacin daidai yake da ya yi sallah kafin lokacinta. To shi ne malamai suka saɓani, waɗansu malamai suka ce da zaran lokacin sallar idi ɗin ya yi, wanda lokacin sallar idi ko yana yiwa ne bayan rana ta riga ta fito, ta yadda idan ka kalli gabas ba wai ɗan leƙowa sai ta ga fitowa, ƙwallonta gaba ɗaya ya fito waje, shi ne lokacin sallar idi daga nan har zuwa sake wata tsakiya. An gane ko? To da zaran wannan lokacin ya yi an yi sallah, ba a yi sallah ba za ka iya yanka dabbar ka. Haka waɗansu malamai suka ce. Waɗansu kuma suka ce a'a, ba yanda za a yi ka yanka dabbar ka sai ka tabbatar limami ya yi sallama daga sallar idi. Daga lokacin da limami ya yi sallama daga sallar idi, to lokacin yanka ya fara ke. Waɗansu kuma suka ce a'a, lokacin yanka ke farawa shine bayan liman ya yanka dashi rabon. Ko da liman ya yi sallama an kare sallah, idan ka yanka kafin limami ya yanka layyarka ba ta yi ba, sai ka yanka ne bayan yankansa sannan ne layyarka ta yi. Maganganu guda nawa kenan? Maganganu guda uku. Wace ce cikin waɗannan maganganu guda uku wadda za ta dace da zahirin wannan hadisi wanda karɓo daga Jundub ibn Sufyan? Ko sai ka bawo magana ta biyu, wato maganar cewa da zaran an riga an kammala sallah, to shi kenan lokacin yanka ya yi. Tunda manzon Allah bayan ya kammala sallah ne sai ya waiga sai ya kalli waɗannan dabbobi da aka riga aka yanka, sai ya ce manzaba a kabla salati falyazbah shatan makanaha, wanda ya riga yanka kafin sallah to ya yanka wata tunkiyar ko akuya a madadinta. Wa man lam yakun zabaha falyazbah ala ismi llahi, wanda ko bai riga ya yi ba to yanzu ya yi. Lokacin da ya ce to yanzu ya yi, a cikin hadisin an nuna shi ya yanka nasa ragon a lokacin bai yanka nasa ragon, kaga ya kammala sallah ne. Sannan sai ya rata yadda abin da yin sallah, man zaba qabla salati, wanda yin sallah yayin yanka kafin sallah, ma'ana yankan sa bai yi kenan. Ina fatan kun fahimta. Fallan ba makana hasata, to kaga ne zan yankan sa bai ba, dan haka zance ni cewa lokacin yanka dabba yana farawa ne daga lokacin da limin yace assalamu alaikum daga sallah, to wannan shine zance mafi inganci dai shi dace da wannan hadisi da wai Imam Bukhari da kuma Imam Muslim. To yaushe ne kuma lokacin yake karewa? Lokacin yanka na layya baya karewa sai in rana ta faɗi a 13 ga wata. Kuna fata an fahimta? Wato tun daga shekaran jiya, idan mutum ya yanka dabbarsa bayan an kammala sallar idi layyace, haka kuma jiya layyace, haka kuma yau layyace, haka kuma gobe da safe har zuwa la'asar, duk lanyoyi matukar rana ba ta riga ta faɗi ba a ranar 13 ga wata. Idan rana ta riga ta faɗi a 13 ga wata shi kenan lokacin lanyoyi ya wuce. Ina fata mun fahimta? Dukkan su waɗannan kwanaki na lanyoyi ne tun daga ranar sallah 10 ga wata, da 11, da 12, da 13, duk ranar kuni na layya, haka ranar kuni na hadaya. Dukkan su gaba ɗaya kwanaki ne da aka ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah, kwanaki ne na ambaton Allah, kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah. An fahimta ko? Saboda haka ba aka ce ba a yarda mutum ya yi azumi a waɗannan kwanakin ba. Ranar sallah zuwa 13 ga wata mutum ba zai azumi wani nafila, har sai ya bari waɗannan kwanaki sun wuce sannan ya yi azumin nafila. Dan kwanaki ne na cin nama da morewa da zikiri da ambaton Allah. Ya waɗanda suke surutu, wallahi kake surutu, ai idan da gana ce kake da ita sai ka daga hannu sai mu baka izini, amma ya gode cewa. Ina fatan kun fahimci wannan. Me kuke mala? Me za a mada yan yanka dambasa da daddare? Dai ya fata yi. Duk wanda ce laifin da ta wata ce kawo da nimi. Ina fata an fahimta. Akwai waɗanda suke gani wani idan ma a zaka ce ba za ka yanka dambasa ba kuma sai gobe da sai. Duk ba su da dalili. Kitab da Ra'as ne kawai na mutane. Wani su da a zaka ce kuma kar ka yanka. Ina fata an fahimta. Ma'ana yanzu duk wanda yake da iko sai ya kasance ya ƙi ɗin nan, kaga yanzu haka yana da lokacin yi. Ya maza yanka dabbarsa gobe ya zo ya yi layinsa kuma idan ya kuma ta yi. Allah samu dace. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في البقايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنتي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن هبان wani hadisi an karɓo daga albara ibn azib Allah shi kare da gare shi bara ibn azib yace qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai da mun shi tabbata gare shi ya tsaya a cikin mu yana mana wa'azi ko gargadi fa qala sai yace arba'u la tajuzu fil baqaya nau'ikan dabbobi guda hudu ba su halatta a yi layya da su ta farko al awra al bayyin wa awruha wala awwal da Allah ka zauna in ba ya zama dole zauna sai bana bukata yi wanda shi da wani na baka hankali na al'aura albayyin wa awaruha wato dabba mai ido daya albayyin wa awaruha wadda lallai aibin ta na ido ɗayan ya riga ya bayyana kaga nan idan aibin kasancewar ta mai ido ɗaya bai bayyana ba ya halatta kai layyade kiyaye ne bai bayyana ba akwai dabbar da tana gani ne da ido ɗaya ba ta gani da ya amma kai idan kallon shi ba za ka iya ganewa ba sai in kawo mata guji ka nuna wani abu ta hagun ɗin sai ga shi ba ta gani da wannan idan amma a zahiri kuwa wato ba wani aibu da ya bayyana akan wannan wannan ya halatta ya lai ko bai halatta ba ya halatta ya lai da ita amma akwai wadda da zaran ka kalle ta ai dabba ce mai yiwuwa ko a kasuwa aka nuna maka zaka ce ai bai yi da yake ko ina wannan ba shi halatta ya lai da ita dan yake albayyinu awaru tabiyu wal maridatu albayyinu maraduha da mara lafiya wadda cutarta ta riga ta bayyana lallai ba ta da lafiya akwai wadda ba ta da lafiya amma rashin lafiyar ba ta yi tsanani ba sai in ka lura sosai za ka iya gane ba ta da lafiya akwai wadda da ka ganta ba ta da lafiya dan ba ta iya tsayawa amma da an tsaye da ta koma ta kwanta ya an tashi ta minti biyu uku sai ta koma ta kwanta to kaga wannan lallai rashin lafiyar ta bayyana a fili dan haka ba ta halatta a yi da ita amma da rashin lafiyar ta bayyana a fili ba sai an sanya lura da kyar kafin a gane to wannan babu laifi da mutum ya laye da ita daga nan wal arja al bayyinu dalaha sai gurguwa wadda gurguntakarta ta bayyana ta yadda in ta yi ta zuwa da dangin ta cikin dabbobi akan bar ta a baya sai da wahala za ta iya jikar su kaga wannan gurguntakarta ta bayyana ko dangin sun ta riga ya bayyana amma ko da take gurgunta amma gurguntakarta ba ta bayyana sosai ba wannan ba in laye da ita babu komai amma duk wadda gurguntakarta ta bayyana ba shi halatta yin laye da ita والكثيرة التي لا تنقي أو ترواية والكثيرة التي لا تنقي الكثيرة وتؤدي راماما التي لا تنقي والدبات لقلبه وتراماما الدبع والدبات الكامسي إذا هو بدأ إليه ليك تغدن أن سنة أبوك نظاهري دبع وأن دمتي يتبتع كان ستوى dukkan dabbar da take da wannan nau'in wannan lahani guda ɗaya daga cikin guda hudun nan wato ba za'a laire ta ba wai sai in ta haɗa dukkan hudun ba a ko ɗaya daga cikin waɗannan aibuka ba za'a laire ta ba to malaka kuma idan ta haɗa dukkan wato aibi sama da ɗaya sannan kuma ka iya samun wadda take da wani lahani daidai da wannan sai dai nasibi a mutum shi ko wanda ya fi wannan muni amma nasibi a mutum shi ba ya halatta ya laye da ita ko bai halatta yanzu misali gurguwa akan cewa dabba gurguwa ko da tana da kawo hu guda hudu amma akwai lahani a cikin daya to ina ga wadda gaba ɗaya kafar ta uku sai an yi ke daya nasibi ya magana a ganta to za a laidaita ko ba za a yi ba kaga domin kasance ta mai kafa uku ai yayi daidai gurguntaka kuma abin da kuma gurguntaka mu ne to saboda kaga ba za a laidaita ko kuma dabbar da take makauniya ce gaba daya ba yi magana ido da ba zama ido da ya tana gani da ɗayan ɗaya ne ba ta gani da wannan kuma gaba ɗayan ta makauniya ce nasi ya zo ne ce karka ya laye da makauniyar dabba amma an hana kai da mai ido to ya wata take makauniya gaba da ya halatta ko bai halatta ba min babu aulatawa bai halatta ba ina fata an fahimta wato shine wannan wato ma kana al-maskutu alayhi awla bil hukm min al-mandud alayhi, abinda aka yi shiru aka kyale yayin magana akan sa ba ya fi cancanta da hukunci sama da wanda aka yi magana akan sa, sama da wanda nasi ya bayyana, domin nasi yayi bayanin wanda take mai ido daya. To wacce ce ta fi cancanta ma a haramta yin layi da ita tsakanin mai ido daya da wanda take makauniya gaba daya? Makauniya gaba daya. To dan saboda haka ga duk makauniya yake nan daga cikin dabbobi ba za a yi layi da ita. Wato kamar da Allah ya faɗa ne dangane da iyaye, yace fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. To kaga da yace karka san su uff, lafazin uff dukkan wata daraja ta karshen kafa ta munanawa ita ce ake kira da uff, adna maratibul isa'a ke daraja karshe wanda daga ita sai babu ta munanawa bai halatta kai wa iyayenka ita ba, ko da su nufa magana ne kai ka kai tsaki. To da yi musu tsaki lokacin da suka yi magana da zaginsu wannan huni wai, da ya musu tsaki lokacin da suka yi magana da kuma dukansu wannan huni, amma nassin Qur'ani bai ce karka dake su ba. Nassin Qur'ani bai ce karka dake su ba, ila ma ta mun da sai ce fala taqullahuma uffin wala tanharhuma, karka faɗa musu ko da tak kuma karka yi musu tsawa, amma bai ce karka zange su ba. Sai wani ya zo ce tunda nasi bai ce karka zange su ba ya halatta zange su, sai wani ne ce tunda nasi bai ce karka doke su ba ya halatta doke su, sai ka ce ai tunda nasi ya hana ka daraja ta ƙarshen kasa ta murnawa, min babu aula ya hana ka murnawa da tafiyar mai girma. To kamar haka ne, tunda nasi ya haramta a yi layya da dabbar da take da lahani na ido ɗaya, min babu aula ya hana ka yin layya da wanda take makauniya, ina ba da gun mai da wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi wal arba'a da ko malama hadisi guda hudu Abu Dawud da Imam Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah wa sahahu Tirmidhi Tirmidhi ce hadisi ne sahihi wa Ibn Hibban haka Ibn Hibban, tabbas hadisi ne wanda yake sahihi. A wata riwaya ta Ibn Jarud a ƙarshen hadisin Bara Ibn Azib ya ce fa inni akrahu an yakuna fil udhun naqsun aw fil qarni aw fil udhun imam ya'ti sin naqsun aw fil qarni aw fil udhun. Wa Bara ibn Azib bayan manzon Allah yace wadannan nau'ikan dabbobi guda hudu ba a yi da su, al awra al bayyin awra wal maridatu al bayyin maradaha wal arja al bayyin dalaha wal kasiratu allati la tunqi. Sai Bara ibn Azib yace fa inni akrahu an yakuna fi sin naqsun, ina jin tsoron a samu tawaya dangane da hakolanta, idan duba mai cikakkun hakola ba ce ila tana da giɓi a bakinta, aw fil qarni ko kuma ya kasance tana da naƙasu a ƙafanta, tana da kallon ƙaho ko da kusasshen ƙaho ko tsagaggen ƙaho, aw fil udhuni ko ya kasance a kunnanta akwai naƙasu, kunnanta a ɗan yanke shi haka ko yana da huja ko yana da tsaga. Ina kyamar irin wannan dabbar da suke da wannan sifar in yi laye da ita. Bara bin Azib ne ya faɗa manzon Allah haka, yaya kenan? Sai manzon Allah ce fa ma karihta fada'ahu wa la tuhallimhu ala ahad, abinda kai kake ganin ka kika yi laye da shi za ka nemi wanda ya fi wannan, to bar shi ka nemi wanda ya fi wannan, amma kar wani zai kuma ka ce haramun. Wato samun karshen wannan hadisin yana da fa'ida mai yawa a wannan babu, ka dai muna girbe kawo ne ba, amma mun ta kane gurin jaru ya kawo shi kuma hadisi ne sahihi, dan saboda da yawan da muka dauka idan dabba tana tsagaggen kunne ko kamar yanka ba a mai ne, a sai kasance wata kafanta kamar ne baya haranta yin layyin ita, kasance wata kunninta tsagagge ne baya haranta layyin ita, makudar abin da mutum zai ce shi ne mai makruhi, amma ba zai ce haramun ba ne ta yadda in mutum ya yi laye ka ce bai ba. A kuma yadda tana da kalliyar hankali ko tana da yi a bakinta baya hana mai a yi laye da ita, makwarar abin da za ka ce makaruhi ne, inda za a samu wadda ba ta da waɗannan ayyukan to da ya fi, amma waɗannan ayyukan ba su haramta yin laye da dabba. An ya ne ku? Wa an jabirin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tazbahu illa musunna illa إن تعثر عليكم فتذبه جزعة من الضال رواه مسلم وانا حديثي عن كالبوش تجادة دن عبد الله ألا شكال الدعا قريش جابر يتي من دن الله يتي لا تذبه إلا مسنة كاركو ينك كوة تدبع إلا مسنة سيببع لفظ المسنة daga cikin dabbobi ita ce da astaniya cikin su akan ce astaniya da akuya ita ce wadda ta cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu idan saniya ce wadda ta cika shekara ta biyu ta shiga ta uku idan raƙumi ne wanda ya kammala shekara ta huɗu ya shiga ta biyar to irin waɗannan su ne musulla irin ta sai ake son mutum ya layi da ita an gane ko idan akuya ce lalle sai ta suka shekara ɗaya in ta shiga ta biyu haka aka fi so idan shanu ne lalle sai ya suka shekara biyu idan ya shiga ta uku haka aka fi so idan raƙumi ne lalle sai ya yi shekara huɗu inda zai shiga ta biyar haka aka fi so ma'ana dukkan akuya idan ba ta kai shekara ɗaya ba ƴar wata tara namijin ɗan akuya ko ta macen akuya ya halatta idan ba lalle da ita ba shi halatta haka sa ko saniyar da ba su shiga cikin shekara ba su cika shekara biyu ba ba su halatta yin laye da su haka raƙumin da bai cika shekara hudu ba ba su halatta yin laye da shi sai manzon Allah ce illa in ta'assara alaikum sai dai in ya wahala gare ku samun musunna fatazbahu jaza'atan min ad-da'am to a cikin tumaki ya halatta ku yanka al-jaza'a al-jaza'atu cikin tumaki dukkan rago ko tunkiyar da kai wata shida zuwa abin da ya sama waɗansu malamai sun ce wata takwas ashe idan tunkiya ce ya halatta ka yanka ƴar wata shida ko rago ɗan wata shida amma idan akuya ce ko ɗan akuya ba su halatta ka yanka ɗan wata shida ko ɗan wata ko ƴar wata shida dole sai sun kai shekara ina fata an fahimta wato ku gane matsalan sosai dama dabbobin da ake laye da su guda hudu ne su ne abinda ake kira al-an'am dan da gidi wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa likulli ummatin ja'alna mansakan kowace al'umma mun sunna musu ibada ta yanka dan su ambaci Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am na dabbar da ake kira al-an'am kaga nau'ikan dabbobin da ake kira al-an'am su ne tumaki da awaki da raƙuma da shanu dan su ne suratul an'am ta kawo da Allah ce wa min al-an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakum Allah lallai Allah ya arzuta ku da al-an'am cikin su akwai manya su ne hamula wanda a iya daura musu amalan kansu ja a iya ɗora musu kaya su ɗauka kamar raƙumi kamar sa wa farsha a kuma yan ƙanana kamar tumaki da awaki su ba sa iya ɗaukar kaya kulu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin sai ce samaniyata azwajin nau'ika ne guda takwas min ad-da'an ithnayn wa min al-ma'z ithnayn a gaba wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn kaga da al-ma'ad da ad-da'an kaga tumaki awaki al-ibil da al-baqar kaga wato shanu da kuma raƙuma waɗannan su ne al-an'am mazansu da matansu cikin tumaki mace da namiji awaki haka raƙuma shanu haka kaga in ka hada guda nawa kenan takwas shine samaniya ta azwaj to waɗannan su kadai ne ake yin hadaya da su idan an je aikin hajji sawan tumatu idza kai ko kirani kuma su kadai ne ake yin layya da su wannan sai nuna ashe ko da dabba ta halatta a tunamanta in ba ta cikin al-an'am to ba shi halatta yin laye da ita ko hadaya kamar barewa ya halatta a tunaman barewa amma bai halatta ka yi laye ne bai kuma halatta ka yi hadaya ne dole sai al-an'am to cikin al-an'am din nan sai aka ɗauki guda uku aka ba su hukunci da awaki da shanu da
idan ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba
magana da wanne ne wanda ya inganta wanda ya inganta ba kawai shi kuma sai a yi shi idan an samu dukkanin su sai inganta wannan ingantacce da wannan ingantacce ne to sai a koma annas to sai annas la ya kuma illa ma'arifatu tarikh man thabit min Allah bainan nasayyi min hadainan nasayyi dole sai ka koma a tarihi wanda yiwuwar wannan shi ku komai wahala a cikin dukkan ilimi na hadisi ilimin da yake da wahala shi ne annas kan mansukh na hadisi saboda dole sai tarihi to ka koma ka samu tarihin da yake maka maka wajen wannan to sai ka zo ya za ka yi yanzu ba abin da rage ta hanyar guda biyu in ba an turajjiha ahada dalilain ala al-akhar wa imma an tajma'a bainahuma ala wajhi la yata'aradani fa ta'malu bihi ma jami'a dole sai dai ka rinja da daya kan daya ko kuma kai kokarin hada kansu ta yadda kai aiki da su su biyin ta yadda ba su cika da juna ba to anan duk malamai sun yadda cewa da ka dauki daya ka rinja da shi akan dan uwansa gara ka nemo musu fasawori guda biyu da suka dace kai aiki da su ba tare da sun cika da juna ba shi da abin da kullun suke cewa aljam'u aula min at-tarjih aljam'u aula min at-tarjih hada hadisan guda biyu kai aiki da su wato yafi sama da karin jayar da kai ka rushe da ko kuma su ce i'malu dalilaini aula min ihmali ahadihima i'malu dalilaini aiwatar da dukkan hadisai guda biyu din dalilai guda biyu din aula shi ne yafi min ihmali ahadihima sama da jefar da kai ka yi aiki da daya to anan gudun sai sa ba a zuwa ga an-nasakh sai an da zai yi aidan din su ba to saboda sai an-nas ya fi komai wahala da wani hadisi kaza mansukhi ne yana da wahala musamman in ba nassin ne ya fito kar da ba yanzu misali wanda Allah ce kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fazuruha da na hana ku ziyartar kaburra yanzu ku ziyarta wannan yana da wata wahala da kaga hadisi da yana halinci kaga wannan hadisi ai baka da matsala dan ya ce da na hana ku amma yanzu ku kaga baka da matsala wannan hadisin ya kawo maka a tarihance shine da kisan zuwa sama da hadisin ka sannan kuma da hadisin da yake nuna cewa wato ainihin daman dan Allah ya kasance baya yin idan mutum ya mutu ana bin sa bashi da an zo sai manzon Allah ce ana bin sa bashi da kake sai ce sallu ala sahbikum da yana yin haka daga baya kuma sai dena kai wannan baka da matsala amma da hadisin da bai samu irin wannan bayanin ba a cikin nassin sa a cikin madanin sa wato kai ne zaka bi tarihi to yana da wahala tabbatarwa ko lalle kaza nasikh ne kaza mansukh ne an gane ku saboda kuma an bayu wannan na mun ji maganar ka kai maganar ka kana ganin sun yi gaggawa da suka bada ansa to duk wani abu da faida ne gaba da ya ta jaga wannan kai insha Allah wa an ali bin abi talib radiyallahu anhu qal amarani rasul allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana quma ala budunihi wa an uqassima luhumaha وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في حزارتها شيئا منها دليل ما حزارتها وتريد جزارتها ولا جزارتها نقول ولا أعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه ولا حديثي أنكر قوش دقا علي بن أبي طالب الله سكال الدعا قريش وتجون حديثي ديوتي ناتي دقوا حديثي لحسن واندي حسن أنجيني أبو إسحاق الحويني تكل لتافه قوس المكبوت ƙarƙashin jerin hadisi na 906 hadisi ne Hassan wancan da ya wuce kenan wannan hadisi na biyu an kai mana Ali bin Abi Talib Allah shi kare da gare shi yace amara ne Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya umarce ni an aqumu ala gudunihi in tsaya a inda aka yanka tagoyin sa al-gudun jam'i ne al-badanatu al-badanatu taguwa daya in suna da yawa gudun Allah ce wal gudun ja'alna halakum من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها ثواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ماذا لا يؤمر سنة إنسان أكن تاغو ينصدعك ينكا وأن يقسم لحومها إلى لبنامس وجلودها دفاتنس وجلالها دقاشنس على المساكين أبساقا وتو مسكيني أقول نسنوئك أنا تماكي كوكو وقت نسيك دفع لاقبا waɗanda suke da gashi manya-manya abu yana cikin ruwa haka to ana amfani da wannan gashi wajen sarrafa shi ai mayafi ko barbo ko wani abu. To har shi idan an yi layyar da shi ba shi halatta mutum ya dauka shi zai yi amfanin gida sai zai raba wa miskinai. Haka fatar ba shi halatta mutum ya dauka sai zai raba wa miskinai kenan. Wato mutum ba zai sayar da ita ba kenan. Amarani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana koma ala budunihi wa nuqassima luhumaha ila raba naman su wa junudaha da kuma fatun su wa jilalaha da kuma gashin su ala masakin bisa ga miskinai. Wala auti fi jazaratiha shay'an minha, kada in ce zan biya mahauci kudin fawarsa daga cikin naman layya. An gane ko? Ba na da ka kira mahauci dan ya zo ya fede maka dabba zaka biya shi kudin fida, amma ba shi halatta ka dauki wani abu daga cikin naman layya din ka ba shi ka ce ladan fidar ka da kai. Kun gane ko? Da haka dole ka ba shi kudin fida da kudin sara gashi da sun sara maka gashi sai ka biya shi. Naman layya in ka ba shi dai in ka ba shi ne min babu annahu miskin. Kaga shi ma miskini ne yana da bukata sai ka ba shi sadaka da zaka biya ko wato wannan ya halatta. Amma ka dauki wani abu ciki ko ka ce ka rike fata a madadin kudin a madadin fida, an gane ko? To ba shi halatta. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala laharna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyah amal hudaybiyah al-badrata an tab'a wal-bakrata an tab'a. Wato Jabir yake cewa mun yanka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar Hudaybiyah mun yanka al-badrata taguwa an sab'a a madadin mutum bakwai, wal-bakara da kuma saniya an sab'a ita ma a madadin mutum bakwai. Wato kenan mutum bakwai na iya tarayya dangane da sa ko kuma dangane da laƙumi sawa'un namiji ko mace, akan dukkan su sun yi layya kamar dai da muka faɗa tun ɗazu. Tukunda a nan gudun abinda za mu fahimta waɗanne aibuka ne waɗanda suke lallai in dabba tana da su ba sai halatta a yi layyar su. Aibuka guda huɗu. Na farko ido ɗaya, idan kasancewar aibun da ido ɗaya ya bayyana. Na biyu rashin lafiya, rashin lafiyar da ta bayyana. Na uku gurguntaka, gurguntakar da ta bayyana. Na huɗu rama, ta yadda kyamasassar dabba ce ko irin ragon nan kafin zuru. To kaga duka waɗannan ba shi halatta a ce a yi layyar su. An gane ko? Amma waɗannan aibuka ne waɗanda su kuma za a ce wato in an yi layyar ɗin ya halatta amma makruhi ne. Shi ne kamar dabba ya kasance tana da hudajjen kunne ko tsagaggen kunne. Huji wuri guda ne an huda haka. Tsagagge kuma shi ne an keta shi haka bai rabu gaba ɗaya. Wannan dukkan su abin nan ne. Ko ya kasance ba ta da haƙuri. Wannan dukkanin su aibu ne wanda yake makaruni ne laidaita ba idan an yi layyar ta halatta da dai sauran abin da muka karanta. Sannan mun fahimci cewa lallai dabba ba a yi laidaita sai in ta zanto musinna. Musinna ko cikin tumaki da awaki wanda ta kai shekara ɗaya cikakkiyar shekara zuwa abin da ya sama, cikin shanu wanda ta kai shekara biyu zuwa abin da ya sama, cikin raƙuma wanda ta kai shekara huɗu zuwa abin da ya sama. To a nan wurin idan mutum bai samu musinna ba to sai ya nemi me jaza'a a cikin tumaki kadai, jaza a cikin tumaki kuma wanda take yar wata shida sai ya layyar ita. Inda cikin awaki ne da yar wata shida to bai halatta bai sai ya layyar ita. Sannan kuma wani abu mai muhimmanci ne kamata mutum ya dole sai ya layya, wato ainihin yanka na ibada dama iri uku ne: layya, hadaya, ragon suna. A cikin su malamai sun yarda cewa mafi ladan su layya, dan dama daga cikin malamai suna ganin tafura kun suna muhimmanci. Da hadaya da layya shi ne waɗanda suke cewa duk ɗaya ne, waɗanda suke cewa a layya ta fi hadaya. Almuhim dai shi yanka a matsayinsa na yanka ibada ce mai matuƙar muhimmanci. Shi yasa ma Allah haɗa su da sallah a wuri guda, yace fa salli li rabbika wan, sannan sai kul inna salati wa nusuki. Kaga salati sallata, nusuki kuma yanka. Qul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Abin da yake ibada din wato daidai lokaci, wato zubar da jinin dabba din dan neman kusancin Allah. Saboda da kafirai suna zubar da jinin dabbobi dan neman kusancin aljanu ko dan neman kusancin gunki, to kai mamuni sai kake yankawa jinin ya malala dan neman yardan Ubangiji, wannan ita ke ibada. Sannan a mai muhimmanci lokacin da kai haka ya kasance ka tsarkake niyyarka zuwa ga Ubangiji, ba kai ne dan alfahari ba. Wani abokin ka yanka kai ma barka yanka, wani abokin ka yanka sa kai ma barka yanka sa, kana ce ya fi ka kai ne dan neman yardan Ubangiji. Shi yasa Allah ce lan yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, wato naman da kuka yanka na dabbobin baya kaiwa ga Allah, haka jinin da ya malala ba wai yana kaiwa ga Ubangiji bane. Abin da yake kaiwa ga Ubangiji shine tsoron da tsoron Allah din da ke cikin zukatan ku, shi yake kaiwa ga Ubangiji, shi Allah ke yin hisabi a kai. To da haka dai wannan shine abubuwa da ya kamata lallai mu nuna su. Sannan kuma ko da yake ne kwanakin layin saboda sun mutu, inda abin zaru amin gwamnati sai dai kawai tun da babin ne ko ba haka ba, ko da yake gobe ma ya halatta a yi. Abu mai muhimmanci a wajen layi shi ne mutum ya ci naman kuma ya baiwa mutane, da Allah ce fakulu minha wa aqimul qani'a wal mu'tar, ku ci kuma ku rabas. Ba lallai bane sai ka raba gida uku, ba lallai bane sai ka raba gida biyu, ka ɗauki wani abu ka ci, ka ɗauki wani abu ka bayar. Malamai suka ce ka raba gida uku, ɗaya naka kai da iyalinka, ɗaya kyauta ɗaya sadaka. Bambanci tsakanin kyauta da sadaka, dan sadaka musulmi kada yake biyo kyauta ko har wanda ba musulmi ba ya halatta ka bashi. An gane ku? Wadanda suka ce ka raba gida biyu, duk yadda kai kai dai zan to ka ɗauki wani abu ka ci wani abu ka bayar, wajen bayarwa ka ba wanda bai laye ba, shi ne abin da yake za ka samu lada. Ba wai ka ba wanda ya laye ba, dan mutanen sai ka suna musayar nama kai ka aika yanka ka aika masa shi ma ya aika ya aiko maka, to ni muke kina kaga ba to ya bai. Sannan akwai mutanen da ake mantawa da su a wajen layya, nau'ikan mutane kamar haka. Na farko dai yan kurkuku, da yawa aka manta da su wajen layya, ya kuma mu musulmai dan dan ruwa da suke tsara kurku ba sa gane yau take sallah. To amma cikin ikon Allah yana daga cikin abin da Allah ya azurta mu da shi wannan shekarar Juma'a da ta wuce, lokacin da zamu rufe tafsiri na fadakar da yanwa kan wannan cewa kuma ya kamata mu yi wani yunkuri ko da sa ɗaya mu yanka mu kai gidajen prison ko guda ɗaya ko biyu da ke kan. Wannan uwa ya ce ya bayar da naira 1,000, wani ya ce ya bayar da 5,000, kafin da ya tashi daga karatu an haɗa kuɗin naira 80,000 da wani. Da haka sai muka sayi manya-manyan shanu guda biyu girkakku, muka tura aka zaka sawa kasuwar ɗan bata, muka ɗauki ma'aikata waɗanda za su yanka su feɗe su soye su yi komai a kukulla a cikin leda. Sannan jiya a shekaran jiya a jiya da safe karfe 10 aka je duka gidan prison na Kano aka rarraba, aka je asibiti, aka je gidan yara marayu, duk aka rarraba. Wannan ya yi tasiri kwarai kwarai da sai sakamakon da muka samu na wannan ziyaran ba gangani bane ba, mun ga fa'idar abin sosai sosai. To kaga yawanci aka manta da su, na ji dai shekara ta zo ya kamata ni wani yin guli ko ba haka ba. Sannan Allah saka sa kai shanu tara mala Abdullahi, Allah saka masa alkhairi gaskiya yayi ko. To kaga wannan in sauran masallaci ma za a dauki wannan banda gidan prison na cikin gari a ce kuma hanna abin nan, sannan da asibitoci marasa lafiya da ababe ne masu muhimmanci. Sannan aka manta da waɗanda suke irin gwauraye haka, ba a fahimtar cewa suna cikin matsala kuma, musamman irin samarin nan kuma idan ma mutum dan makaranta ne ya zo gari ba nan ne garinsu ba, sila ne ya kawo shi ko makaranta, wallahi manta yake da su. Kuma su matsalar gwaurantaka idan ana kwanakin sallah yunwa ake a wurin gwauro, saboda masu abincin sayarwa sun daina ba su fara ba, tuwon sallah kuma tun daga ranar sallah an daina baka kyautarsa. Kaga mutane a tare a shago wajen mutum bakwai kamar sa ɗin, to kaga irin waɗannan idan an yi layi yana da kyau a riƙa tunawa da su gaskiya. Idan ka bashi ɗanyen nama yana da matsala, amma idan aka zo masallaci yana ganin sa a sahun gaba, duk wanda ka fito da wata ƙarar leda ka miƙa masa zai ji daɗi ƙwarai. Lokacin ba abincin sayarwa ya samu abin da rinka ci da biredi da shayi har kafin masu abincin sayarwa su dawo daga hutun sallah. Cewa me? To wannan kuskure ne. Duk mutumin da yake da halin yin layya zai yi layya ko da baya da mace, ba sharadi bane sai mai mace. An gane ku? Saboda haka samari da suke da kuɗin yin layya za su yi layya, ba za su ce wai tun da su ba su da iyali ba za su yi. باب الحقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله قال داود بكسي wada ma dai kusan dai lalle mun shiga wannan babu
dan akwai kalma ta wace matsala ko da ake tsara a wurin mutane
eh
kan daya sani a kulaira a tona shi sun da ko da yake kene ba ta mu an ka kawai yake ali ne sai da ta ku sun da rakuna yake dan laira ko ya fice
to ai ko da wancan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Ali bin Abi Talib da yake cewa manzon Allah ya umarce ni in tsaya akan rakuman sa in rarraba bai ce a ranar laye bane ba a hadaya ne dan hadayar da manzon Allah ya yanka aikin haji Ali bin Abi Talib ya koro dinsa da ciki daga yamma kuma a sune aka yanka shi ne manzon Allah ki dan a hadaya ne manzon Allah ya yanka rakuma daidai har guda 160 da hannunsa ya yanka sauran kuma aka karasa masa alayya kuma gashi da hadisin da muka gani rago da haka da yawa daga cikin malamai musamman mazhabin Imam Malik suke fifita a wajen layya ka yanka rago shi yafi sama da ka yanka rakumi a wajen hadaya ne rakumi ya fi wato a wajen layya nau'in dabbar ake kallo a wajen hadaya kuma yawan nama ake kallo abin nufi dabbar da tafi nama da yawa ake kallo da haka manzon Allah ya yanka rakuma an gane ko na'am ne
wai da kake to kai za ka kula ba wanda ba musulma kuma shi nama lalle din da har
kula ba eh in ka kasa kasafin da kace wannan kyauta zan yi da shi wannan sarka zan yi da shi cikin na kyauta zaka yi ba wanda ba musulmi ba أن النبي صلى الله عليه وسلم أقى عن الحسن والحسين أنك أقول لك عبد الله دعا بذلتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا ينكا وحسن دهسين كبشا كبشا كو النيرا قو دي دي وتلفظا الأقيقة أصليش أهرش اللاربشي قاشي نكن جاليري شيري الأقيقة اللاربشي to daga baya sai ake amfani da lafazin aqiqa game da dabbar da ake yankawa a rana ta bakwai bayan haihuwa to abin da yasa kuma aka sanya mata suna aqiqa dan ana yanka dabbar ne a ranar da ake aske wannan gashin akan jariri kun gane ko amma al-aqiqa din al-arabci gashin kai na jariri daga baya sai ake amfani da shi a larabci zuwa game dabbar da ake yankawa a rana ta bakwai wato ranar da ake masa aski kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yankawa Hassan da Hussein ko wanne rago dai dai rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa Ibn al-Jarud wa Abd al-Haq Imam Abu Dawud ya rawaito shi Ibn Khuzaimah da Ibn al-Jarud da Abd al-Haq duk sun ce hadisi ne sahihi lakin rajjaha Abu Hatim al-Irsalah Abu Hatim ko ce hadisi ne mursal malan ya sa lamba da kasa yace wa qad akhrajahu al-Baihaqi wa Ibn Hibban wal Hakim an Aisha Imam Al-Baihaqi da Ibn Hibban da Hakim sun rawaito daga Aisha bi ziyarati da qarin yawm as-sabi'i a rana ta bakwai ake yankawa din ko ya yanka musu rago din a rana ta bakwai wa sammahuma kuma ya kiraye su da sunayen su wa amara an yuma ra'asayhim al-adha yayi umarnin a kawar da datti daga kansu abinda kin da al-adha anan gashi wa sahaha Ibn Sakan ya inganta hadisin min hadisi Jabir bi atamma min hadha daga riwayan Jabir wanda ya fi wannan cika ko tsawo ورواه أحمد والنسائي من حديث بريدة وسنده صحيح أتكتل وأن حديث رتي ومن ذن الله يا ينكا وحسن دفسين الأقول دي دي حديث نصحيح إمام آوات مالا أبو إسحاق الهويني إن دا سيكل لتاكم قوث المكدود بتخليل منتقى نائب الجارود وآخرج ابن هبان من حديث أنس النهوه هكا ابن هبان يا روي توسي لك حديث أنس أمالك وتنك سمنا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات رواه الترمذي وصححه وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه أن كنت أمنا عائشة الله سكالي دا قريتا جسي من ذن الله يأي أمرن أينك ويارو نمجي شاتان أواكي بدابيو mukafi'atani wadanda suke kusantar juna me yake nufi wanda suke kusantar juna ta fuskar sifofi ba dai babba dai karama ba a ko wace babba ko kuma ko wace takatakiya ba dai ramin ya daya kosassa ba a dukkanin su kosassu shine mukafi'atani wato sun kusanci juna an fassara shi da cewa sun kusanci juna ba za a ce daidai wa daida ba dan yana da wahala samun dabbobi guda biyu wanda covenant da ne wadada amma daga hisun kusanci juna inda za a kimanta su ma a yin sai da su faraki daya amma kila wata wata tafi wata lafiya wata tafi wata kitse wata tafi wata koshi haka dai da sauransu wa an jari ya tishatu amma yarinya jaririya kuma a yanka mata akuya daya wato sai wannan ya nuna shi da namiji a yanka masa rago biyu ko akuya biyu ko tunkiya biyu ya mace kuma a yanka masa daya wannan cewa a yankawa da namiji biyu mace a yanka masa daya wajibi ne ba wajibi bane mustahabi ne domin da hikkar manzon Allah yanka hasan da san daya daidai wanda yana ce ba wajibi bane yanka biyu ga dukkan dalili sannan kuma cewa a yankawa yaro guda biyu in akwai hali mace a yanka masa daya ibn al-qayyim yace wannan li tafdilil dhakari ala al-unsa dan fifita da namiji akan ya mace ta fuskar daraja tunda Allah yace wal rijali alaihin nadarja ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa saboda haka sai aka bambanta su ta wannan fuskar wa akhraja ahmad wal arba'atu an ummi kurzin al-kabiyyah nahwa imam ahmad da malaman hadisi hudu sun rawaito irin wannan hadisi daga ummi kurzin kabiya makamancin sa وعن ثمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنك قد ثمرة الله سكال الداء قليش يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي كل غلام مرتهن بأقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وانا ديسي أنك قد ثمرة الله سكال الداء قليش من ذا الله يأتي كل غلام دكا ونجاليلي murtahanun bi aqiqatihi wato yana rataye da dabbar sa da za a yanka masa lafazin arrahan shine kamar jingina in karbo wani abu a wurinka in baka kudi dan saboda in ka dawo da kudin in mika maka wannan abu to kowane yaro kamar ana jingina shi ne da dabbar sa shi din abin jinginawa ne ga dabbar sa da zaran an yanka dabbar to shikenan an riga an fanso shi daga wajen mai jingina to wannan lafazi na hadisi sai waɗansu malamai suka ɗauke shi a matsayin abin da ke nuna wajibcin yin ragon suna lafazin murtahinun ko murtahanun bi aqiqati suka ce ashe yanka a rana ta bakwai dole to amma gaskiya wannan bai nuna wajibci ba da yawa daga cikin malamai sun tafi kan mustahabbanci ne ko kuma sunna mu'akkada sunna ce mai ƙarfi kamar yadda muka ce a wajen lai haka za mu ce ana an gane ko tuzbahu anhu za a yanka masa yawman sabihi a rana ta bakwai wa yuhlaku kuma ay mata aski shi jaririn wa yusamma kuma ay kirayi sunansa lafazin tuzbahu anhu yawma sabihi wannan ya nuna sai ayi ne da bakwai da ake yin yanka idan yaro bai kai ne da bakwai ba ba za a yi yanka ba haka bai kamata a wuce ne da bakwai din ba a yi yanka ba an gane ko akwai malaman da suka ce idan ba a samu a satin farko ba to idan ya cika kwana 14 sai a yi masa idan ba a samu ba idan ya cika kwana 21 sati na uku to amma hadisi ne da yi ya hadisin da ya ce har a kai 21 ba a samu ba hadisi na tsayi sannan ana yi wa mutum ne lokacin da yake yaro wanda ba a yanka masa ragon suna ba bayan ya girma shi ba zai yanka da kansa ba don abin da yake da alaka da mahaifinsa ba da shi ba an gane ko shi ba kuma sai ya yanka ba da haka dai ragon suna yana yanka shi a ayini na bakwai idan haifi yaro a yau alhamis kafin faduwar rana to yin shi ne kuma za a yanka masa rago kenan ranar laraba kenan dan shi ne yini da bakwai dan wannan linin da ake ciki da aka haife shi na ɗaya kenan ga juma'a asabar lahadi litinin talata da an zo laraba an zo yini da bakwai a ranar ne za a yanka masa rago a ranar ne kuma za a koyi masa aski idan kuma yau da daddare ne yanzu aka haife shi da daddare alhamis bayan rana ta faɗi yin shi za a yanka masa rago idan alhamis ta zagayo domin daga juma'a shine yininsa na farko a duniya kaga har akai alhamis ya zama yini da bakwai kenan wanda galibi ba haka muke ba mun kwana muke kallo ko shi kuma yini ake kallo yini nauyi sannan abin da ya shafi sanya suna halacci ne a bari sai rana ta bakwai a sa suna amma ranar da aka haifi yaro ma aka samu suna ya halatta الإمام ابن كثير أتكلم تفسير سورة آل عمران وجن قصر ما نمر يمو وجن هاي هو التا ما هي بيتك يا ربي إني نزلت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قال ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. بتاعي فيتك انت كده يا ابنجي دانا يبقى كنتن دا نمجي غاشي كما نسا امتي الله كيف سمي لها يفادا كما مثبا كما نمجي تكي بوزين هدوما ومسلات. واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا الله ناسا امتي سنا مريم يا الله انا نيمان كاريرك غريتا كتالي تلقى شيطان cewa da ta yi in nisan mai tuha mara wani lokacin da ta haife ta ne shi ne bulka sun karkashin fasara wannan ayar ce wannan ya nuna halaccin yin rada suna da zaran ayahu dan tana haihuwa ta ce wai nisan mai tuha mara ba ta bari an ga kwana bakwai ba yace in kuma ka ce ma wannan shari'ar wadanda suke gafin mu ne sai kawo hadisin wato Abdullahi ibn Zubair wanda shi ne jariri na farko da aka haifa a Madina dan Asma binta Abubakar bayan an haife shi an kai shi wurin manzon Allah. Manzon Allah ya tona dabino ya sa masa a baki sannan kuma ya sa masa suna Abdullahi. An gane ku wannan kuma ranar da aka haife shi ne ko zuwa manzon Allah da aka haifa masa da Ibrahim aka wayi gari cewa da sahabbai jiya an haifa mun dana sa masa suna Ibrahim jiya an haifa mun dana sa mun jariri jiya da dare kuma suna sa masa suna Ibrahim. Kaga wannan yana ranar da aka haifa za a iya sa suna yan aka kisa aka bari har bakwai ko ba laifi ake ba tun daga shi hadisin yace tun ba ba annu yauma sabihi wa yulaqu wa yusamma. Amma da aski da yanka wannan dole sai rana ta bakwai amma sa suna a iya bari sai rana ta bakwai a iya sawa kafin rana ta bakwai. To sai mu takaita haka abinda muka fada daidai Allah ya samu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya shafe mana. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi.
Shi sa suka ce wajibi din kenan. Amma Imam Abu Sulaiman al-Khattabi yace mafi kyawun fassara wato nuna ƙarfin mustahabbanci wato ko kuma mu ce iyaye ba za su samu ceton ɗan nasu ba sai in sun yanka masa rago. Sukan dace da cetonsa ne in sun yanka masa rago. Saboda akwai waɗansu nasoshi da suke nuna yara ƙanana za su ceci iyayensu. To wannan sai ga wani uban da ya yankawa ɗansa rago to irin wannan yaron zai cece shi in ko bai yanka masa ba zai cece shi ba shine murtahinul bi haqiqati. Haka Abu Sulaiman al-Khattabi ya fassara cikin ma'al muslim in ban manta ba. A sai mu kira sallah sannan sai a asta insha Allah. Assalamu
alaikum. Ina neman ƙarin bayani cewar wanda zai yi lahiya wai ba zai yi aski ba in watan Zulhijja ya kama.
Haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Muslim riwayar Ummu Salama cewa idan watan Zulhijja ya kama ɗaya daga cikin ku yana son ya layya to kar ya aske gashi a jikinsa kar kuma ya yanke farcensa har sai bayan ya yanka dabbarsa. Wannan musabi ne wanda yawan yana da wanda bai ba za a ce ya yi zunubi ba. Na'am.
Ina ingancin hadisin da ke cikin Sibul Salam da ke cewa Abu Huraira ya yi lahiya da zakara?
Bai inganta ba daga manzo Allah dai bai inganta ba sai dai shi ra'ayinsa ne Abu Huraira ra'ayin sahabi kuma ba a ɗaukar shi a matsayin hujja kaulin sahabi laysa bi hujja.
Hadisin da aka karanta wanda aka karbo daga Sayyidi Ali cewa annabi ya ce ya raba naman da fatan ga miskinai to malam ya halatta a hana miskinai fatan a kai masallaci?
Kamar ya a hana miskinai a kai masallaci
wato kamar an yanka lahiya din sai a dauki fatan a kai sadaka wa kwamitin masallaci.
Ya halatta ya halatta idan aka yi wa kwamitin masallaci ya suma ba miskin ba modaci za su ba
cewa mutane za su iya taruwa su sayi rago su yi layya
ba su ba wannan duk an sata zo cikin karatu an sata zo cikin karatu. Na'am waye daga hannu da zuwa. Na'am bismillah
barakallahu
lakum salli
li rabbika wa
anta na'am me karin bayanin na salli rabbika
so mai ga ce ya yi sunka
lafazin annaharu din ya shafi layya ne ya kuma shafi yanka na hadaya dinka gaba daya tunda a ranar dai ake yanzu ranar da mu muke layya a nan gurin kuma rannan kuma su kuma alhazai suke hadaya a Makka to sai sa sai lafazin ya kawo annahru a aikata kuma gaci a layya yanka rago a hadaya kuma ya yanka ya yanka abin nan laquma ya soke laquma da haka bai ci karo da ayar ba wato kuma fassara cewa fa salli rabbika sallar idi kenan wannan har kuma layya ɗaya ce daga cikin fassara wanda jumhurin malaman tafsiri haka suka tafi wadansu malaman kuma suka ce a fa salli rabbika kowace sallah yake nufi wannan har kuma kowane yanka yake nufi na ibada
malamin ga mu da ra'ayi
ta yi tafi din
tafi mutane suka ce yin layya da namiji ya fi da mace cikin nau'in da bukka
ban ga wani nassi ba da ya nuna cewa yin layyar da namijin dabba ya fi sama da tamatan dabba a lafazin nassi dai mutum guji haka ba na
har yanzu ba magana yanka da rago ko tsari a tsora su yi kusa ma da wani kuma ba su da cewa lalle yin yanka da babban dabba ya fi su da kan wuta da cewa rashin annabi da alamfar da ake madina wajen zafi a wani
an zalo da ta asa yawa mutum da gane ce zai wani to da ya ce wa fadana bai zubi na azim lafazin azim bai kasar zal almuzgur kowane irin abin yanka sai ya nuna mai sai nuna lalle ne ragumi kenan annabi ibrahim yanka azim abin yanka fa dan akuya abun yanka ne akuya abun yanka ne rago abun yanka ne sa abun yanka ne sannan da aka ce azim rago idan ya zama kwasashe shi bai zama bai zama zinhin azim a cikin balijin su yi ba dan akuya in ya zama kwasashe ba ya zama zinhin azim a cikin balijin su yi ba girman abu ayana kallon jinsin sa ne yanzu zaka ce na ga wani babba daga cikin mutane in ka sa shi cikin giwaye ba ya zama dangan gani ba kowane irin babba a jinsin sa yake kallo shikenan sai wani ya kafa hujja da wannan kuma sai ya ce a ana nufin wato banda rago rago ya zama zubahin sagir kenan rago shi ne zubahin azim a sa yawa mutum dariya ita ce mai jahilcin kenan na biyu idan mutum ya ce idan mutum ya yanka rago ko mai girman sa baya daidai da saniya ko mun kankantar ta adadin da za su cinye saniya ba abin da yake nufi yanzu a nan gurin idan shi ya yi yanka sa a layyarsa layyarsa ta fita manzan Allah lada inda manzan Allah ya yanka rago lazumin magana sai ba mun karanta ba cikin hadisi yanzu ne manzan Allah ya yanka rago sai wani ya yanka sa abinci shi ke na yi manzan Allah lada tunda adadin da zai ciyar na mutane lokacin da ya yanka sa ya tsara wanda manzon Allah zai ciyar lokacin da ya yanka rago shi da manzon Allah ya wulada ai idan mutum wato baki ya sa abin da zai faɗa amma bai san me za a mayar masa ba wannan hujja ce a kaliya kamar yadda ka faɗa to idan haka ne da sai mutum ya kyale rago ya sayo gari wato tafi tsada da ragu da balewa wanda ya zafi tsada idan ya yanka balewa layyarsa ma ta yi yi ma ba ta yi ba gaji ko ya halatta a cinaman balewa kuma ta fi ragu din tsada layyar kuma ba ta yi ma gaba daya a ka'ida ta shari'a mutum yana kallon nassi abin da ya tabbatar idan yau mutum ya samu nassi wanda yake baya karban tawili wanda ya nuna cewa yin layya da raƙumi ya fi yin ragu shikenan sai mutum ya kawo sai al'ummar musulmi su karɓa su yi aikin su amma ga dai babin mun karanta yau bisa ga dace mu musamman mai aiki cikin mun karanta shi sai kuma gashi babin yayin nuna mana raguna manzan Allah ya yanka amma da aka zura yayin manzan Allah ko bai yanka rago ba sai yanka sadaka dai dai har guda 100 a raguni kai a wajen hadaya raguni dai dai har guda 100 amma da aka zo layya sai yanka raguna guda 2 wato wani lokaci abin da yake abin da yake kawo mana matsala shi ne inda cewa ina so in rushe dukkan wata magana ta da to wannan matsala ce. Ma'ana sai zanto at tajdid fi kulli shay, mutai na tajdidi cikin fatawa ta kowane irin bangare, ba haka bane ba. Ko maganganu na malamai rushe su sai da maganganu na malamai yan uwan su. Wato koda mutum dalibin ilimi ya kawo wata magana da ta rushe ta wani magabaci, ya zanto shi ba ra'ayinsa bane, magana ce ta wani magabaci dan uwansa. Zaka iya daukan magana da Imam Ahmad ka rusa magana Imam Shafi'i da ita, dan ka faɗa a nan gurin jahilai ne sai su dauka kai ne kai raddi gawa Imam Shafi'i. Amma wanda suke karatu ko sun riga sun san maganar Imam Ahmad ka rufe wajen da ita. Imam Ahmad kuma ya isa ko shi ma Imam ne, inda wancan ma Imam ne. Zaka iya daukan maganar Al-Laysu bin Sa'ad ka rushe magana Imam Malik da ita. Al-Laysu bin Sa'ad Imam ne, yadda Imam Malik ma Imam ne. Ina ba zan fahimta. Ka iya daukan maganar Ibrahim an-Nakhai ka rushe maganar Sa'id ibn al-Musayyib da ita, ko ta Sa'id ibn al-Musayyib ka rushe maganar Ibrahim an-Nakhai da ita. Ko wanne Imam ne mun ra'ayin ma? معترف له بالإمامة في الفقه وفي الحديث وفي العلوم الشرعية. أما نية الروسي الروسي مقدر الإمام مالك باتر دنا دو غير دو نما غابا شيء بتو نمر لي كي ما تيجي. كوي الروسي مقدر الشافعي كوي الروسي مقدر ونما تقول باتر دنا دو غير دو مقدر وني وند يا كي أشي مسكيما إمام با. دو من ديكي دنا كي ينزل نزلينا كافي يكير الإمام مالك لا ده هذا كله ديكي. باتي ما سوي وني بايا بسكولي. Wato kaga kuskuren guda biyu ne, ko dai wannan mutum duk abin da magabata suka gina sai ya rushe, kaga wannan kuskure ne. Ko kuma wanda shi kuma duk abin da magabata suka faɗa daidai da wanda ba daidai ba sai ya kare shi sai ya goyi bayansa, shi wannan kuma kuskure ne. Magabata in sun yi ittifaki magana su zama hujja, saba musu ya zama bata, bin su shine shari'a. Dan manzo Allah sai la tajtami'u ummati ala dalala fa ummatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'sumatun idza istama'at, al'umma idan ta taru gaba ɗaya ta zama ma'sumiya, lakinna ghayr ma'sumatin inda al-ikhtilaf, in al'umma ta saba to bata zama ma'sumiya ba. Sai zanto maganar ɗaya ba ta zama hujja kan ɗaya sai in ɗayan ya fi ɗayan dalili. Ina ba za mu fahimta abu ne mai sauƙi ko ma wanda yake sa wani lokaci idan muka yi sabani dole sai mun yi girman hankali mai jibanta. Yanzu idan na ɗauka na ce rago ne ya fi, wani na ɗauka zuwa ya ce shi sa ne ya fi, ba shi kenan ma sai ya ce yanka sa, ni ko sai in yanka rago? Rigimar shi ne in ce sai na hana shi yanka sa, shi ya ce sai ya hana ni yanka rago. To dan rigima take ko wa ka? Yanzu dai ka ji tsakaninka da Allah sai ya fi, shi kenan zai kai? Ni na yi da Allah tsakanina da Allah rago ne, shi kenan sai ni yanka. Kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Amma in ɗauka tun da mun yi saɓani na wa ya zama shi ne sahihi na ka ya zama munkarin da lafi da min izalati hazal munkar, kafin duniya ta zauna lafiya sai yi kawar da wannan munkarin da ka zo da shi. Wanda shi ne fauba a cikin ilimi, fauba a cikin ilimi. Imam Ahmad yake cewa la yanbaghi lil faqih an yahmila an-nasa ala mazhabihi, bai dace ba ga mai fatawa ko wani masanin fiqhu yace dole sai ya daura mutane kan mazhabarsa. Kaje sai wani dauka cewa malikiya kawai ke ce yan malikiya kenan, ah kuma abin da ka faɗa mazhaba ce, dan mazhaba shi ne fatawa. Idan nace mazhabul imam malik yani ma afta bihi imam malik, mazhabul imam shafi'i yani ma afta bihi imam shafi'i, mazhabul layth bin sa'd ina nufin ma zaba ilayhi al imam al layth bin sa'd fil fatwa, wannan shine mazhabin sa. To sai bawo harake la yanbaghi lil faqih an yahmila an-nasa ala mazhabihi, bai halatta ba ga masanin fiqhu yace dole sai ya daura mutane kan mazhabarsa, ma'ana kan fatawarsa. Aikin sai yayi fatawa tsakaninsu da Allah ya kirdaji gaske. In ya dace da gaske yana da lada biyu, in yayi kuskure yana da lada daya. Ina ba dan fahimta. Amma yace kuma dole sai ya bi fatawarsa, to wannan bai halatta ba. Shikenan sai ka fada, mutane sun bi shikenan. In musu Abubakar sama abokanan fada ka ko abokanan rigimar. Wallahi bana adawa da dukkan wanda bai muku fatawa ba. Kawai ya zanto cewa bai bita bane dan saboda yana da kana'a, gamsuwa a zuciyarsa dalilin da ke hannunsa ya tunawa. Wallahi dan uwana ne, dalili yake bi ni ma dalili nake da ma, bana taɓa ɗaukar shi a matsayin abokin adawa. Amma shi kanshi a zuciyarsa ya san bai da dalili, amma ya magana ne kaga wannan ya zama dan hawa kenan, dan san zuciya. Ba sabawa ne ke sa ka yi gaba da mutum ba, dan mutum ya saba maka cikin fatawa, wannan shi wani adi. Ikhtilafa sahaba wa nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun yurzaq, sahabbai sun yi sabani la yusalli inda ahadukum illa bi bani qurayza, kai ku ila asan sai bani qurayza, wanda suka ce manzon Allah na nufin mi gaggawa ne, amma ba wai idan sallah ta yi miki ba, wanda suka ce a'a in dai tayi ba za mu yi ba sai mun je Banu Qurayza za mu yi ko da rana za ta faɗi lokacin annabi yana da laifi kai wannan shikenan sai suka yi gaba ko wanda ya da suka yi sallah kan ya daga tuta na masallatan kan hanya wanda ya kira ya Banu Qurayza ya dauki labin wanda kar ai sallah sai je Banu Qurayza ya daga tuta cewa ku zo ku bi ni wani inda rigima take da tashi hankali dole in zamu fitawa zamu saba ko gidanmu ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko mazauza ɗaya muka ɗauko ilimin mu dole sai mun saba ko ma ci gaban ilimi ne a saba lokacin da muka saba na zinaka yanzu kai bincikenka na ji wanda ban taɓa ji ba kenan kai ma ka zinawa yanzu ya rage sai in haɗa zinawa da naka in ga wanne ya fi ƙarfi akwai lokacin da nakan da ka kawo mun sai ya fi nawa ƙarfi shi kenan sai in ɗauka na samu ƙarin ilimi a kan ilimi na da akwai lokacin da nakan da ka kawo baya da ƙarfi amma na ƙara samun wani dalili wanda al-mukhalif yana kafa hujja da shi ta yadda ya zan yi jawabi kan wannan dalilin ƙarin ilimi ne a kan ilimi na sawa'un na bika ko ban bika ba ka yi dafa ta ko ba ka yi dafa ta ba da haka da Allah mu rinka zama masu haƙuri da sauransu mu rinka zama kuma masu juriya da sauransu ko mu rinka zama masu kirdajen gaskiya wajen lokacin za mu faɗi fatawa ko mu yarda cewa za mu iya daidai za mu iya kuskure ko mu yarda cewa abin ne da ya fi komai sauƙi idan mutum ya kuskure ya yi itirafi da kuskuren sa ba wani laifi bane in kuma ina da kana'a a cikin zuciyata ba san zuciyawa ba kawai sai nake in saba wa wani dan in ji daɗi ba gamsuwa ce na samu a zuciyata cewa abin da nake kai shine daidai wannan ba shine kuma in rigima kan dukkan wanda ya saba wannan ba duk wanda ya saba wannan kuma shikenan bai zama wani abokin rigima ta ba abin da ya sauki muna tafiya da malam Abdulhabib har gwanan gobe har gobe idan ya sallah da go haka sai ya sake mayar da hannu a tsakanin ruku'i da sujada da ina yi ne kuma na daina na samu kana'a cewa ba za a yi shi kuma ina ganin za a yi shi kenan sai zama rigima kuma muna tafiya ni kullum ba tawata shine ba a maimaita jami'i a masallacin da yake da limami ratibi in an maimaita ba za a ce sallah ba ta yi ba amma an yi makaruhi don haka idan zo masallaci an yi masallaci an koma gida ba za a sake maimaita jami'i da ni ba malam Abdulhabib kuma za a maimaita sau goma shi ya halatta a maimaita malamin mu Dr. Ahmad shi yana ganin daga nan gurin idan ana sallah a nan gurin ya halatta wata mace ta bi a daki daga dakin ta gida ne yana ganin duk wanda ta bi jami'i a dakin ta gida ba ta da sallah malam ya san bata wata ce wannan duk kuma san wannan bata wata ce har yanzu kuma ina daukar shi a matsayin mu ba ina daukar shi a matsayin malami ina daukar shi kuma ina daukar ta a matsayin almajiri ina daukar ta a matsayin da mu tabbata wannan jama'a da juna ba to sai to amma idan mutum kawai da ke wanda abu gane sai a duk wanda bai bi wannan ba sai an yi rigima da shi sai me wannan ba daidai bane ba wallahi kuskure ne kuskure ne sosai da sosai mun ji tsoron Allah ya daina wallahi tun daga zuciya Allah ya sani tun daga kan harshe na har zuci ban taɓa ɗaukan wanda ya saba min a matsayin fatawa a matsayin abokin adawa ni dai in fahimci cewa akwai ikhlasi cikin maganganun sa da ayyukan sa wannan kuma ayyukan zahiri ne baka da hukunci akan baɗi ne Allah ne ya san baɗin mutane shikenan in gamsu cewa yana da abin da sauransu ko ban taɓa ɗaukan shi a matsayin abokin adawata ko babu yanda za a yi wani ya ci masa mutunci in kyale shi shikenan fatawa sa kenan istihada sa kenan amma ya zanto cewa kawai sau nake sai na saɓa wa ne to a nan wurin rigima take so nake dole sai na saɓa wa ne da wanda za ka kai shi bango ya san baya da hujja amma duk haka ba zai bari ba Allah ka nan ta بسم الله وعلى haka wadansu malamai suka fassara wani har ɗora hannun dama a kan hagu cikin sallah amma fassara ce mai rauni zahirin larabcin baya ce makwanta domin nahru kowa sun suka kenan suka raƙumi ko yanka shine annahru amma ba ɗora hannun dama a kan hagu ba ɗaya ce daga cikin fassarori amma ba ita ce mai ƙarfi ba mai rauni ce ka fahimta na fahimta kawai raka a farko ta fitar da biyu tsawo a cikin sallah haka sunnar annabi take to wannan waye ce ba su wannan baka da hujja maganar cewa raka'a ta farko ai so nake wai in ta bin shi akan tabbesa magana idan raka'a ta farko ana son ta fita ta biyu tsawo amma maganar cewa